Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdo. An bai da tsohon likitan wasan nan motsa jiki na Amurka Larry Nassar gidan yarin gwamnatin tarayya da ke Texas jihar Arizona bayan samun su da laifin lalata 'yan mata da suka je wurin sa jinya bisa ga cewar hukumomi a jiya Asabar. Hukumar kula da gidajen yari ta gwamnatin tarayya ta ce an kai Nassar dan shekara 54 gidan yarin gwamnatin tarayyan da ke Tucson inda ake tsare da fursunoni 1,390. An buga a shafin sadarwar intanet na hukumar cewa za a sake shi ne a ranar 23 ga watan Maris shekara ta 2069. Bayan shafa makonni ana sauraron bahasi daga kimanin mata 200 da likitan ya lalata cikin shekaru da dama. Aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 40 zuwa 45 a gidan yari. Tun ma farko an yanke mashi wani hukuncin daurin shekaru 40 zuwa 175 a Michigan. Aka kuma yanke masa wani hukuncin daurin shekaru 60 domin samun sa da laifin daukar hoton tsirancin kananan yara. Masu shigar da kara sun ce kimanin mata 265 ne likitan ya lalata da suka hada da 'yan wasan Olympic da suka ci zinari Makela Moroni da kuma Ali Reisman. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce yankin kan iyakata da Najeriya da Chadi da kuma galibin yankin tafkin Chadi na fuskantar matsalar karancin abinci sabili da kwararowa hamada da kuma tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma gudanar da ayyukansu. Hukumomi sun ce kwararowar hamada ya shafi kashi 40 cikin 100 na kan iyakar da kasar Najeriya da kuma Chadi, kuma zai iya haifar da yunwa da za ta shafi kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan 3 da ke zaune a yankin na arewacin kasar da ya hada da 'yan gudun hijira daga Najeriya 80,000 da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida 100,000. Kasar da ke tsakiyar Afirka ta ce lamarin zai iya kara kamari sabili da tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma aiki a gonakinsu, abinda kuma ya sa abinci da ake nomawa ya ragu matuƙa. Lamarin ya kuma yi muni a kasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda ke dogara ga ƙasar Kamaru domin samun abinci yayin da ake fama da waɗannan hare-haren mayaka. Ranar 25 ga wannan wata na Fabrairu, waɗansu 'yan majalisa 7 za su kaɗa kuri'a a zaben majalisar dattijan ƙasar Cambodia, wata takara da galibin al'ummar ƙasar ba su ma san da ita ba ko kuma ba su damu da ita ba. Jam'iyyar Cambodia National Rescue ita ce ta lashe galibin kujerun da aka yi zaɓe wanda aka gudanar a watan Yuni, amma yanzu babu wannan babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar. Kasancewa kotun kolin ƙasar Cambodia ta soke ta a watan Nuwamba, kuma an kawar da shakkun wakilan za su zaɓi jam'iyya mai mulki ne Cambodia People's Party. An kafa majalisar dattijan Cambodia ne ranar 25 ga watan Maris shekara ta 1999. Domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da biyo bayan zaben ƙasar da aka gudanar shekarar da ta gabata, jam'iyyar CPP ta so ta saka wa Yerima Norodom Ranariddh, shugaban jam'iyyar Funcinpec, domin haɗa ƙarfi da jam'iyya mai mulki da ya yi suka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An cimma wani burin diplomasiya a gasar wasan Olympic ta hunturu da ke kankama a ƙasar Koriya ta Kudu jiya Asabar lokacin da aka gayyaci shugaban ƙasar Moon Jae-in ya gana da takwaransa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Pyongyang. Ƙanwar shugaban Koriya ta Arewan Kim Yong-jong ita ce ta karanta wasiƙar da ya rubuta a wajen walimar cin abincin da aka shirya wakilan gasar Olympic na Koriya ta Arewa da shugaban Koriya ta Kudun a gidan gwamnatin Koriya ta Kudu da ake kira Blue House. A cikin wasikar, Kim Jong-un ya bayyana cewa a shirye yake ya inganta dangantaka tsakanin Koriyawar. Bisa ga cewar kakakin fada shugaban kasa, kanwar Kim Jong-un ta kuma kara gayyatar shugaba Moon Jae-in da bakinta, inda ta kira gare shi ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang da zarar ya samu lokaci. Wannan gayyata ta bude damar yuwar ganawa ta farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin kasashen Koriya ta Arewa da kuma ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewan da ke cikin kuruciya bai gana da wani shugaban manyan kasashen duniya ba tunda ya hau karagar mulki a watan Disamba shekara ta 2011.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya sake jaddada muhimmancin ilimi. Yana mai cewa ilimi ba kamar sauran ababen rayuwa bane da ake gado ko a tsinta ko a yi gamon katar, shi ilimi ya zarce haka. Gwamna Masari, wadda ya bayyana haka a bikin rantsar da sabon kwamishinan ilimi na jihar Dr. Badama Silawal Charanci, ya ce zuba jari a fannin ilimi ba aiki ne da za a ga sakamakonsa nan take ba, yana daukar lokaci. Duk da haka gwamnan ya ce akwai alamun jajircewar da gwamnatinsa ta yi kan harkokin ilimi, ya sa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Saboda haka ya ce ko kusa gwamnatin nasa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da mai da hankali da ganin ƙarfi da ƙarfe sun haɗu wajen ciyar da harkokin ilimi a jihar Katsina gaba, domin sauran Najeriya da ma duniya ba za su tsaya suna dakon jihar ta Katsina ba.
Gwamna Aminu Bello Masari ya ce ilimi abu ne wanda ya zama tilas gwamnati ta mai da hankali a kan shi, gane yadda al'amura a bangaren suke samun matsala. Ya ce duk da haka gwamnatinsa ta samu nasara wajen samun sakamakon jarabawar yara wanda suka kammala makarantun sakandare.
Abinda nake so a fahimta, wato zuba jari a ilimi ba abin da za ka ga amfani shi bane cikin shekara biyu shekara uku, amma abin da muka fara ganin amfani shi ne yawan yaranmu da ke cin jarabawa ta gaba da ta gama sakandare. Lokacin da muka zo a makarantun gwamnati, abinda ake cewa biyu 2.3 kamar 2.3 na wanda gabata suke ci, amma a bana abinda aka samu 43 wajen 6.7 ne wanda suka ci daga kuma makarantun gwamnati, ba wai makarantun private school ba ko kuma ɗan katsa na mazauna Lagos ko mazauna Abuja. Ka gane ko? To wannan ya gwada mana cewa abubuwan da muke tunda ma mu abinda muka ce zamu mai da hankali akan shi, abinda muke cewa foundation education, wato education na farko, wato shine primary da secondary. Su ne ainihin in aka same su da kyau, to anytime duk wani lokacin da yaro ya je zai karatu zai iya wucewa yayi, amma once ba wannan foundation din to matsala ta samu.
Mai girma gwamna, tunda gwamnatin ka ta zo tana ware kasafi mai tsoka a bangaren ilimi, amma kamar rashin bibiyan malamai wajen aikin su domin duba yadda suke tafiyar da aikin, yana nema ya kawo koma baya a wannan bangare na ilimi. Shin ko wani irin kokari gwamnatin ka take na wajen zagayawa da duba yadda malamai suke fidda ayyukansu?
To ai abinda yake ban mamaki, mafi yawan mutanen da suke wannan maganganu suna da gudunmuwa da za su ba su kike bayawa. Kowa na da haƙƙi akan batun maganan farfado da darajar ilimi a nan jihar Katsina. Kuma kamar yadda kace, yanzu misali mun yi kamar wata guda da wuce mun tara daraktocin ilimi su 294, akwai office guda da yake akwai directors 16, trained teachers ne, me zai hana su koma classes tunda su koyarwa? Yanzu muna jiran su kawo mana gudunmuwa da za su bada, kowa akalla sati sai ya je aiki. Ko muna da program din cewa a local government digital retired teachers, maimakon su zanna bakin titi tunda ana biyan su haƙƙin su ko dan su wasa kokolosu, me zai sa kowa ba zai je ba da awa guda a makaranta ba? So batun magana wai inspectorate quality menene, kowa ya zanna abinda zai iya yi ma yaki, abinda zai iya yi yaki. Wanda kila make magana shi ya retire ne as inspector, ya koma garin su bai taɓa taka makaranta ba tun da yake, amma da za a yi wata guda ba bashi pension ba za ka yi shi a radio ko rubuce-rubuce.
Gwamna Aminu Bello Masari ya ce ba a tsinta ilimi dole sai an koma makaranta.
Kusan ba a tsinta ilimi kuma ba a tuntube da shi, sai an je makaranta sai an zanna gaban malam. sai an koya. Kudi ko nan ba zai kaje cin kashe lottery ba. Amma ba san sai ilimi, dole sai an koma makaranta. Kuma ba a shiga aljanna sai da ilimi. Haka kuma duniyar ma ba ta samu ba ilimi. Kudin zamani ma nawa su ilimi ne. Wajibi ne wanda dukke da ta ko makwabta ko gari ko unguwa yake son ta zama wani abu. To abinda zai iya yi ya sa shi a cikin aikin ilimi. Kuma zai ga ko bayan shi za ta ga amfanin abu. Domin dai ba ka dai za a yi ka wuce saninka. Kuma duniyar nan ba ma wai duniya ta duniya ba, a ta Najeriya ma ba jiran katsina za ta yi ba. Ba jiran katsina za ta yi ba. Saboda haka dole ne mu tashi tsaye, mu tabbatar da cewa ko ba komai mun ba ‘ya’yanmu ilimi. Ba Bahaushe mai al’adar ya saida gona wa ɗanshi aure, amma ba zai iya saida gona ya biya makaranta ba. Shi ko da makaranta sai ya sai maka gona sau 1000. In ya aure zai kawo mai cin gona abinci a gona kuma ba gona. So matsala bisa matsala. Ko da haka dole ne mu canza yadda muke tafiyar da al’amuran mu, mai da hankali kan ba wurin ‘ya’yanmu ilimi.
Ya ce dole ne gwamnatin shi ta saka sarakuna cikin harkokin ilimi, musamman ilimin makarantun primary.
An kawo shawarwari da yawa, kuma za mu ga hanyar da sarakunanmu na gargajiya tun daga masu unguwanni mu gaya za mu sawo su cikin al'amarin musamman primary education, secondary school education. Domin wannan shi ne wato foundation ɗin.
Ya ce za su ba sabon kwamishinan ilimi Dr. Batun Rasilol Taranci goyon baya, kuma duk abin da ya yi mai kyau za a haɗu a ce tare aka yi, amma aka san haka shi kaɗai ya yi.
Dr. Budamasi, kafin ma in ce ga inda za ka mutane har sun kai ka. Domin daga jin cewa an baka kwamishina mutane har sun wada cewa kwamishina bai duki, kafin ma a kai ka. To kaga wannan ya gwada cewa mutane ba suna da sa ran waɗansu abubuwa na ci gaba a harkar ilimi daga gare ka. Kamar yadda ka sani, za mu ba ka cikakken goyon baya, saboda ita wannan gwamnati ba abin da ta sa gabanta wanda ya wuce wato magana ta ilimi. Duk sauran abubuwan in kai wa'annan, duk sauran abubuwan za su shigo a ciki. Ina fara kuma in sanar da kai cewa har ga Allah ni na sauke nauyina, saboda da baka san abin ba na kai ka, to da sai in shiga cikin ɓarna. Saboda abin da ka sani ne aka sa ka, to duk abin da kai mai kyau muna ci. Wanda kai aka san haka na kan.
Sabon kwamishinan ilimin Dr. Badamasi Laure Taranci ya buƙaci goyon baya ga malamai da maɗaukacin al'umma domin haƙa ta cimma ruwa.
Wallahi aiki da kwai aiki gabanmu. Da yawan malaman nan ba da gaske suke ba. To in ku da mu da gaske muke, mu ne za mu sa su yi aiki. We have to make them work. The only reason to make them work is to what? Is to get results here. But we promise to work harder and to make these teachers work. Once we do that, to aikin an fara fayi kenan. Kuma ko ma dai me za a ce, idan an ga kana yin da gaske, wallahi ka fita. Kamar motar ka ta lalace, kai duk ce da za kai ka tura gate ta hukin. Idan ta kasa motsawa, ba ka yi kokarin ka ba, sai ka wuce. Amma kawai sai ka batta ka kasa dan turawa, sai ka ce ka yi aiki. Duk tura da rami mu tura mu kai inda in muka kasa mu batta. Allah ya san mun yi, mutane sun san sun yi, mai girma gwamna shi ma san mun yi. Har ga Allah ba mu da laifi.
Ibrahim Danjuma Malamfashi shine daraktan shiye ilimi na ma'aikatar ilimi a yankin Puntuwa. Yayi bayani kamar haka.
Farko ya amfani da kalma guda biyu inda mutum na jin tsoron Allah. To dole ya akan su. Ya ce taimako yake son a ga kowa ya tsara aikin shi tsakanin shi da Allah. Bai zo ba dan ya cutar da wani, bai zo ba dan kuma a zo a yi mai tsaye gumi. Ya ce masu gumi kasu zo ofis din shi. Kuma ya ce dukkan wanda ba aiki ya zo yi ba, to yana roƙon shi arziki ya canza ya kama aikin, saboda gwamnatin nan cewa tai tana son a ciyar da ilimi gaba.
Shi dai wannan sabon kwamishin ilimi Dr. Badamasi Lol Charanci ya samu wannan gurbi ne sakamakon cire Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris da shi gwamna Aminu Bello Masariye a 'yan kwanakin nan. Zardin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kamar yadda muka faɗa cikin wannan shirya baba nan, babu zancen yayi yawa nana ta muhimmancin ilimin ɗiya mace. Masana suka ce masu fakewa da zancen addini ko al'ada ko kuma tsoron wai fitsaranci sun ce abin da ke faruwa da ‘ya’ya mata a wurin tallace-tallace da wasu abubuwa da miyagu ke yi da su a nan haɗari yake fi da abin da ke faruwa a ɗakunan karatu ko makarantun zamani. Muƙaddashin mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke ƙyola da ake kira Modibo Adamu University of Technology, Farfesa Shehu Iya, Ya yi ƙarin bayani kan dalilai da suke jawo koma bayan ilimin ya mata musamman a arewacin Najeriya, kamar yadda ya gaya wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona.
Lallai akwai babban gibi da kuma matsala kamar yadda dukkan mutane suka sani game da wannan al'amari na ilimin mata a yankin arewa na wannan ƙasa Najeriya. To abun baya kasa nasaba da abubuwa kamar haka. Ɗaya daga ciki akwai gurguwar fahimta ta addini game da ilimin mata. Shi wannan mutane sun ɗauka cewa a rayuwa mace bai kamata ta yi ilimi irin na zamani ba, addini bai yarda ba. To amma akwai fatawowi da yawa da malamai suka nuna cewa wannan ba illa bane muddin aka bi ka'ida na addini a game da wannan aiki. Za su samu ilimi su yi aiki kuma su taimaki yan uwansu mata da kuma jama'a gaba daya na ƙasa. To wannan yana da fa'ida kwarai da gaske. Wannan bai tsaya akan wai addini ko na musulunci ko na kristanci da sauransu ba. A'a, ya game duka. To hatta al'ada, mutanen al'ada suna gani bai kyautu a ce mace ne take ilimi ba, don ta zama jagora zai zama musu kaman matsala. An samu kaman na ƙasa, ya za a yi a ce mace ce take jagoranci? To wannan kuma bai kamata ya zama haka ba. To ɗaya daga ciki kenan. Na biyu, akwai al'amari kaman na al'ada. To shi ma wannan yana kawo babban matsala game da ilimin mata. Sa'annan na uku daga ciki, ana ganin mace ita a al'amarin na ɗan adam, ita ai ba wai kammalalliyar mutum ba ce. Wato ita tana matsayi ne rabin ɗan adam. So abinda duk mutum zai bai kamata a ce mace ta yi wani abu ba kama da wannan. To irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga ciki ko suna cikin abubuwan da yake kawo matsala na harkan ilimi a arewacin ƙasar nan, harkan mata.
Akwai ƙarancin ƴaƴa mata a karatu irin ta fanni fasaha da kimiyya. Me kake ga yake dalilin haka?
Kwarai da gaske, ita kimiyya abu ne da yake matukan neman tunani da tafakkuri akan abubuwa da yawa, da kuma fasaha ita kanta. Kaman kimiyya, in muka duba za ka ga cewa mutum lallai dole ne ya dukufa ya gane me ake yi, don abun ba wai na al'ada ba ne. A'a, abu ne da yake ya game duniya. Ita kimiyya tana game duniya, bai ya transcending abin da ake cewa culture ko kuma
al'ada da umma guda
daya
ko
jinsi daya ko kuma wani al'amari na keɓantacce. Ita yana game gaba ɗaya ne. To lallai yana neman kwazo da kuma tsayawa a kai da kuma lokaci don yinsa. To wannan yana kawo damuwa a game da ilimin ƴan mata a game da kimiyya.
Domin haka ne ma wani malamin addinin Islama a Kaduna, Malam Umar Hashimu, ya yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai su ƙara kasafin kuɗi da suke warewa domin harkokin ilimi. Abin da ya ce shi ne gadon baya ga duk wani irin ci gaba da ƙasa ko al'umma ke bukata. Malam Hashimu ya yi wannan kiran ne a hira da ya da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
Duk lokacin da aka ce hukuma ta mai da hankali ga abin da ya shafi ilimi, to za ta samu daɗin gudanar da mulkinta. Daga lokacin da hukuma ta yi ƙasa ga al'amarin ilimi, to za ka ga jama'a gabaki ɗaya sun dawo kamar waɗanda suke dabbobi ɗabi'unsu. Domin ilimi shi ne haske. Kuma babu wani abin da za a baka a duniya wanda ya wuce ilimi. Saboda mahimmancin ilimi, Allah ya rantsuwa da alƙalami, da abin da alƙalami yake rubutawa. Don haka duniyar mu a yau, abin da ya tattaru gare ta tun daga farkonta har zuwa lokacin ƙarshenta, shine ilimi. Shi yasa ma aka ce a ƙarshen ta za a doke ilimi, kuma za a doke aikin da ake yi na ilimin. Akwai kasashe daga cikin ƙasar Afirka, akwai wata ƴar ƙasa ƙarama, Mauritius. Mauritius wata ƙasa ce ƴar ƙarama wadda an kiyasta cewa malamanta waɗanda suke karantawa, duka kowane malami an kiyasta yana karantar da ɗalibi 20 ne, wanda yake abin da mu ba mu samu Najeriya ba. A aji ɗaya za ka ga ɗaliban da sun kai 200 da wahala a samu ƙwararren malamin da zai karantar da su. Wannan ƙalubale ne ga 'yan Najeriya su miƙe tsaye su nemi ilimi, musamman iyaye mata waɗanda su ne ke kula da yanayin gida, kuma nauyin gida ya hau kansu. Idan suna da ilimi za su tattaro 'ya'yansu. Akwai bambanci da matar da ke da ilimi da matar da ba ta da ilimi. Haskensu da lafazinsu da maganarsu ba za su taɓa zama daidai ba. Don haka abin da nake kira a gwamnatance, gwamnati ta tsaya ta lura, ta ba da ilimi. Mafi yawa ƙasashen da suka ci gaba, idan suka zo kaso sukan fitar da kaso uku ne wanda ya fi yawa a cikin yanayin kason da ake, ina nufin budget wanda ake yi. Akan fitar da abin da ya shafi ilimi ya zama budget ɗinsa shi ne mafi yawa. Ƙasashen da suka ci gaba za ka ga in suka zo budget sukan fitar da kashi 40 daga cikin 100. Amma mu Najeriya abin ban haushi da ban ta'ajibi za ka ji an ce kashi 10 ake fitarwa daga cikin 100. Sannan abin da ya shafi ɓangaren lafiya, dole ne a cire kaso mafi tsoka. A cire ma ita asibiti da kuma waɗanda ke kula da asibiti. Sannan ɓangaren tsaro. Wannan su ne abubuwan da muka rasa a Najeriya, sai dai a faɗa a rubuta a biro. Hata da kashi ɗaya ko kuma in ce kashi 10 da aka cire, za ka samu gabaki ɗaya wasu mutane ne suka cire ma kansu da 'ya'yansu. Duk wanda ya hau mulki ya ji tsoron Allah, ya tausaya, ya duba, arewa tana cikin watan ƙasƙanci, kuma tana cikin tozarta, tana cikin talauci, sannan tana cikin rashin ilimi. Ilimin nan ba ma 'yan matan ba, hatta da mazaje mafi yawa karatun da suke bai wuce yaƙi da jahilci ba, don ba su iya sarrafa karatun. To ballantana 'ya'ya mata da aka watsar da su, wanda ya kamata a ba su ilimi, ko da aikin nurse, ko da aikin kwamfuta ne, ya kasance duk wani aiki wanda ba dole bane ɗa namiji sai ya durƙusa ya yi, to mace a ce ta samu wannan, ta samu riko da kanta. Domin muna da 'ya'ya masu yawa a cikin yankin arewa, kuma suna buƙatar a tallafa musu ta hanyar ba su karatu, ta hanyar duk wasu abubuwan da ake yi su ma a dama da su. Domin musulunci bai ce namiji kaɗai ke da ilimi ba, ya faɗi namiji, ya faɗi mace, kuma hatta da ilimin addini duka ya faɗa. To ballantana ilimi na neman duniya, dole ne a tashi tsaye a baiwa 'ya'ya mata ƙarfin gwiwa na wannan karatun su kuma dage. Sannan kuma abinda nake jin tsoro ga yanayin iliminmu, musamman na yankin arewa, tabbas maganar aikin kulawa da waya, da danne-dannen waya, da amfani da WhatsApp, da kuma amfani da Facebook, waɗannan suna ɗoke hankalin 'ya'ya mata, suna ɗoke hankalin 'ya'ya maza. A kiyasin da muka yi in ba a hattara ba, nan da shekara 20 ilimi sai ya zamo kuma barazana, ma'ana ya nemi wargajewa, wanda kafin tabbatar tashin alkiyama da aka ce za a ɗauki ilimi in alamar ta zo, to nan kafin alamar ma ta zo, wasu abubuwan da muke gani watakila yana ɗaya daga cikin alamomin shi ne 'ya'yan maimakon su iya rubutu da iya karantawa, hankalinsu ya koma akan danne-dannen kwamfuta da kuma danne-dannen wayoyi, wanda kuma ba su bane karatun. Karatu yana tattare ne da rubutawa. Za ka ga mutum ya iya karatun amma bai iya rubuta ba, ka ga akwai wahala, akwai kuma lura. Mu addini ya nuna mana cewa a samu rubutun sannan a samu karatun. Waɗannan su ne farkon abin da ake ɗora ma yaro. Kuma za ka ga yaro zai gama firamare har ya shiga sakandare bai iya rubutu ba. Ƙa'idar rubutu ko kana fara shi ne tun kana nursery har ka koma firamare. Ta wannan ne za ka iya rubutu. Abin da ka iya ka koya na rubutu daga lokacin da kake nursery kake firamare, to a lokacin shi ne in ka iya ka iya. Amma tunanin cewa sai ka je babban makaranta jami'a sannan ka koyi karatu, wannan kuma ka zamo abin wasan yara.
Har dai yanzu muna Kaduna, inda Iliya Kurin ya sake shiga gari don jin ta bakin jama'a kan hanyoyi da suke gani suka fi dacewa idan aka bi za su taimaka wajen sake farfado da martabar ilimi.
Ai, hanya ɗaya ce kawai, a koya ma yara karatu da rubutu. In an koya musu za su koya. Kuma ya kamata mu gane cewa yara suna da saurin fahimtar abubuwan da ake koya musu fiye da manya. So idan malaman makaranta sun tsaya sun koya musu karatu da rubutu, za su koyi karatu da rubutu. In ba haka aka yi ba, babu wata hanya da za a bi. kaga ne ko karatu da rubutu ba wani dogon labari bane, ko da yake dai yana bukatar salo da dabaru irin na koyarwa daga su malaman. Idan malaman ba su da ilimin koya karatu da rubutu, to za a iya samun matsala wajen koyar da karatu da rubutu ga abin ga dalibi.
Sunana Jafaru Sa'ad, ina kira ga gwamnatin jihohi tun daga local government har zuwa jihohi da zuwa federal, cewa su kara musu abin da ake kira budgetary allocation. Malamai makaranta a biya su kamar yadda ya kamata, a kuma kula da su, saboda shi malamin makaranta fa kullun abin da yake yi mana ya fi wani wanda yake cewa, idan malamin makaranta dai shike fidda shugaba, shi yake yi ma shugaban nan da muke kira wato yaran nan manyan gobe, shi yake ilmantar da su. To ya za a ce malamin makarantar nan ba za a biya shi ba, ba za a kula da shi ba, a bashi gida mai kyau, a bashi gurin zama mai kyau, a bashi albashi mai kyau, a kula da shi. Kasashen duniya da suka ci gaba, abubuwan da suka yi kenan.
To ayin gashi na an fara magana, ai magana daya ce, magana ta koyarwa, a tabbatar da malaman da suke koyarwa. Idan har malami bai san abin da yake ba, akwai matsala. So dole na farko a tabbatar da malamai suna da inganci, kuma sun isa, kuma ana kula da su ma ta su rayuwar, dan ba su zo su ma albashi ko ba a biya ba kamar da ake dan samu matsala. Ka zo kana koyarwa ma amma hankalinka baya nan. Dole a tabbatar da curriculum, a tabbatar da abin da ake koyawa, manhaja, a tabbatar da quality ta, a tabbatar da ajujuwa, a tabbatar malamai, 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 saboda malamai su ne ginshikin koyarwa. In ka samu malamin da ya san abin da yake, ba ruwansa da kayan aiki, shi da dalibai ka bashi dalibi zai koya masa, in dai malamin ya san abin da yake. To amma mai san abin da yake ba sai ka tattara masa kayan ma da zai koya, amma ba zai iya ba.
Okay, to sunana Muhammad Ibrahim, kuma mazauni ne a nan jihar Kaduna. Ina ganin babban mataki shine kamar yadda ya kasance cewa gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na tabbatar da ingancin malaman makaranta. Wannan shine zai kasance cewa mataki na farko da gwamnati za ta iya dauka domin inganta rayuwar dalibai da ke makarantu. Na biyu shine ya kasance cewa ta samar da matan gidan ajujuwa da kayan aiki ga su malaman, ya kasance cewa kuma ajujuwan nan akwai kujeru da alli wanda ya kasance cewa malaman za su yi amfani da shi wajen koyar da wayannan yara. Sannan kuma yana da kyau ita kanta gwamnatin kuma ta tabbata ta duba albashin su wayanda za su yi aikin, wato ma'ana malaman kenan. So ina ganin idan har za a yi kasance cewa gwamnati ta samar da yanayi mai kyau, da kuma ya kasance cewa ta inganta rayuwar malaman, da kuma samar da malaman kwararru, ina ganin tabbas za a inganta rayuwar dalibai a makarantu.
Kana ji akwai wata rawar da iyaye ko al'umma sa iya taka wurin ganin an inganta harkan ilimi din?
A kwarai kuwa shi kanshi iyaye ko kwanci shi uba ko na shi yaron da za ka yi makaranta yana da babban rawa. Babban rawa shi ne ya kasance cewa na farko ya tabbatar cewa idan an samar da wayannan abubuwa, ma'ana malamai da makaranta mai kyau, sai ya tabbatar yara kansu suna halartar makaranta a kan lokaci. Ya kasance cewa wasu abubuwa wanda ya kasance nauyi ne a kansu, ba kai suka daura ma iyayen nauyi, amma malaman nauyi kadai na cewa su ne kawai za su tabbatar da yayansu, a su kansu haƙƙi ne da yawa ta yi a wuyansu, ya kasance cewa su tabbatar cewa sun zaɓa ma yayansu makarantu ingantaccu, su tabbatar cewa sun zaɓa ma yayansu ma'ana sun kai su makarantun da za a tarbiyyantar da su yadda ya kamata, kuma su tabbatar cewa kayan makaranta, takalma, littattafai da sauransu wanda ya kasance cewa nauyi ne su a kansu ta ɓangaren su, sun sama wa yayansu domin ya kasance cewa samu ingantaccen ilimi, domin gobe ya kasance cewa ƙasa da su kansu sai alfahari da su.
Masu aro da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Nagari na Kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara, da kuma Solomon Abu wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata, in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.